Shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da hantsi. Hawa Sharif ke tare da Sarki Hashim da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Na yau Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Janairu shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji yadda wata kungiyar Amurkawa yan asalin Afghanistan mazauna Albania a nan New York ta Amurka suka buɗe wata cibiyar al'umma da za ta tallafa wajen tsugunan dattabban 'yan Afghanistan ɗin da suka yi wa Amurka tsinci. Kamar kowane hantsi ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. Amma fa sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana cin hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Alhamis babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta fara sauraron ƙarar zargin kisan kiyashi da Afirka ta Kudu ta shigar kan Isra'ila, lamarin da Isra'ila da babbar ƙawar ta Amurka suka yi watsi da shi gaba ɗaya, wanda ya ƙara dagula alaƙar Amurka da ƙasashen da ba su amince da hakan ba. A jiya Alhamis ne ƙungiyar lauyoyin Afirka ta Kudu ta ƙaddamar da hujjarsu gaban kwamitin alƙalai cewa abin da Isra'ila ta yi ya zama salon kisan ƙare dangi. Suna neman a dakatar da yaƙin Isra'ila cikin gaggawa da aka fara bayan da ƙungiyar gwagwarmayar Falastina ta Hamas ta ƙaddamar da wani mummunan hari ranar 7 ga watan Oktoba kan fararen hulan Isra'ila, wanda ya kashe mutane kusan 1,200 tare da yin garkuwa 240. Isra'ila za ta gabatar da hujjojinta a yau Juma'a, kuma alƙalan na iya ɗaukan shekaru kafin su yanke hukuncin shari'ar. A ɗaya ɓangaren kuma, a cikin rahotonta na shekara-shekara ta fitar jiya Alhamis, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai hedikwata a birnin New York ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi, ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna ba'acin ransu kan irin ta'asar da aka aikata a rikicin Gaza. Rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan 100 a cikin watanni 12 da suka gabata. Yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci lokacin yaƙi. Rahoton na Human Rights Watch ya ce hare-hare ranar 7 ga watan Oktoba da mayaƙin Hamas suka kai kan Isra'ila wani mummunan hari ne kan fararen hula. Gwamnatin Isra'ila ta mayar da martani ta hanyar yankin ruwa da wutar lantarki ga fararen hula miliyan 2.3 a Gaza, tare da toshe hanyar shigar da mai da abinci da taimakon jin ƙai, wani nau'i na hukuncin gama gari maimakon wato na taimakon jin ƙai, wanda laifi ne na yaƙi. Rundunar sojin Isra'ila ta umarci fiye da mutane miliyan 1 a Gaza da su fice daga gidajensu tare da jefin mabmai a wurare masu tarin yawa da manyan makamai, inda suka kashe dabban fararen hula. Amurka da Birtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki akan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a cikin kasar Yemen a matsayin ramuwar gayyakan har-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin 2 kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun Bahar Mali da tekun Aden. Wani jami'in Amurka da yake magana kan yanayin a sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana kan malima labarai ba, ya ce sojojin Amurka da na Birtaniya sun kai hari kan mayakan Houthi a wurare fiye da 10 a jiya Alhamis, waɗanda suka haɗa wuraren horo da filayen saukar jiragen sama da wuraren ajiyar jirage marasa matuƙi. Jami'in tsaron ya ce har-haren da Amurka da Birtaniya suka kai sun kai ne da taimakon Australia da Canada da Netherlands da Bahrain. An harba su ne ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da jiragen ruwa da kuma jiragen ruwa na ƙarƙashin wato jiragen ƙarƙashin ruwa.
Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama birnin New York a nan Amurka, inda wata ƙungiyar Amurkawa 'yan asalin Afghanistan mazauna Albania a birnin New York ta buɗe wata cibiyar al'umma domin tallafa ga tsugunar da sabbin 'yan Afghanistan ɗin da suka shigo Amurka. Ga Maryam Dauda da fassarar rahoton Ellen Barros ta muryar Amurka.
Membobin cibiyar al'umma Amurkawa 'yan Afghanistan da ke birnin Albany na jihar New York a cikin shekarar 2021 suka taru suka hada kai don taimakawa 'yan gudun hijira samun matsuguni a cikin birnin. An kafa cibiyar ne da nufin taimakawa 'yan Afghanistan da suka gudu daga kasarsu bayan da 'yan Taliban suka karba mulki yayin da suke kokarin bin tsarin shige da fice na Amurka don fara sabuwar rayuwa a Amurka. Yusuf Sharzad, mamban kwamitin cibiyar ne ta 'yan Afghanistan da ke Amurka. Ya ce, a lokacin da gwamnatin Afghanistan ta ruguje kuma yawancin 'yan Afghanistan suka zo Amurka, gwamnatin Amurka bata iya tunkarar batun bakin ba. A saboda haka, sai muka ga ya dace mu tallafa musu. Mun yi hayar wannan ofishin ne don taimakawa 'yan Afghanistan da ke isowa don su fara sabuwar rayuwa a nan Amurka. Cibiyar na kuma taimakawa 'yan gudun hijirar da suka tsallako iyaka Amurka da Mexico ba tare da takardar izini ba, kuma suka yada zango a Albany, babban birnin jihar New York. Abdul Rahman, sabon dan gudun hijira ne a birnin Albany. Ya ce, kwamitin ya taimaka sosai ta hanyar samar da fom ɗin hukumar shige da fice. Bayan ayyukan shige da fice, cibiyar tana samar da azuzuwan koyon harshen Turanci, kuma tana taimakawa 'yan gudun hijira su samu ayyukan yi. 'Yan Afghanistan sabbin zuwa kamar Shakur, wanda bai bayyana sunan babansa ba, ya ce ayyukan cibiyar sun taimaka. Ya ce, kwanaki 15 kenan tun da muka shigo daga Mexico. Ɗaya daga cikin abokaina ne ya kai ni cibiyar ta 'yan Afghanistan. Muna matuƙar godiya ga Malam Yusuf bisa taimakonsa da jagorancinsa. Masu aikin sa kai da dama a cibiyar su ma sun isa wurin ne a matsayin 'yan gudun hijira, kuma sun ce suna fatan su sauƙaƙa wa sauran waɗanda suka iso. Yusuf Sharzad ya ce, bisa ga abin da muka ji, muka gani, muka fuskanta, muna so mu sauƙaƙa musu ta hanyar sama musu mazauni, fassara da kuma cika fom. Masu aikin sa kai a cibiyar sun ce a kowace rana suna gani tare da taimakawa 'yan Afghanistan tsakanin 3-5 da suka shigo kasar ta iyaka Amurka da Mexico.
Madalla an gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga Sarfila ya shigo da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya ta gargaɗin cewa miliyoyin mutane da larurun kiwon lafiya ta shashen hankula ke haifarwa suna fuskantar barazanar mutuwa daga raunuka masu rauni da cutuka saboda taimakon jin ƙai na ceton rai baya kaiwa ga mabukata. A cikin ɗaya daga cikin irin maganganunsa masu ƙarfi, babban sakatar babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya zargi gwamnatin Isra'ila da toshe muhimman kayan agaji ga Gaza. A cikin wani jawabi da yawa manema labarai a ranar Laraba, Tedros ya ce aikin jin kai zuwa arewacin Gaza da aka shirya a wannan rana, wanda shi ne na 6 ranar 26 ga watan Disamba, dole ne a soke saboda an yi watsi da bukatunsu na ba su tabbacin wucewa lami lafiya. Jami'an hukumar ta WHO sun ce Gaza na shirin fuskantar abin da suka kira cikakkiyar guguwa da za ta yaɗa cututtuka, tun daga ranar 1 ga watan Janairu an samu cututtuka masu nasaba da numfashi 200,000 da ma sauran cututtuka. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin ganawa da Liu Xiancho, wani gwagigin jami'in diplomasiya na kasar China kuma babban mai neman zama ministan harkokin wajen kasar ta China. A yau Juma'a a birnin Washington DC. Kwana guda gabanin zaben Taiwan, yayin da Amurka ke ci gaba da yin takatsantsan kan kasar China game da yin amfani da shirin zaben a matsayin hujjar samar da rashin zaman lafiya. Za a ci gaba da tuntuɓar juna tsakanin manyan kasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bayan zaben shugaban kasa na 'yan majalisar dokokin Taiwan a ranar Asabar, yayin da manyan jami'ai daga Amurka da China za su halarci taron tattalin arzikin duniya na mako mai zuwa a birnin Davos na kasar Switzerland. A yau Juma'a Blinken zai tattauna a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da Liu, wanda ke shugabantar sashen kula da ƙasa da ƙasa na jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar China da ke da alhakin kiyaye hulɗar jami'an siyasa na ƙetare. Daga ƙarshe jiya Alhamis ne limamin ɗariƙar Katolika na Afirka da Madagascar suka fitar da sanarwar ƙimbin umarnin Papa Roma Francis na baiwa limamai damar yi wa ma'aurata daga jinsi ɗaya addu'a ko saka musu albarka. limamin Congo Fridolin Ambongo shine ya sanya wa takardar hannu a madadin kungiyar hadakan limaman Afirka da Madagascar ko sai kam a takeice. Sanarwar ta ce irin waɗannan tarayya sun saba umarnin Allah. Matakin na zuwa ne bayan da Francis a ranar 18 ga watan Disamba ya amince da bayo limaman cocin damar za su iya saka albarka ga ma'auratan wanda mabiya ɗari'ar Katolika masu neman jinsin su da aka fi sani da LGBTQ suka yi maraba da shi. A cikin sanarwar Fadar Vatican ta sake jaddada koyarwar cocin na gargajiya cewa aure yana faruwa ne tsakanin mace da namiji kawai, amma ta ce limamai na iya saka albarka da ba ta ibada ba ga ma'auratan jinsi ɗaya muddin ba ɗauki albarkar ba a matsayin addu'ar ɗaurin aure.
Sashen aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Nasarawar Najeriya inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta duba mana irin dimbin kalubale da sha'anin kasuwanci ke fuskanta a ƙasar.
Harkokin kasuwanci na daga cikin manyan hanyoyi da ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samarwa al'umma ayyukan yi don tallafawa kansu da iyalansu. A Najeriya, hada-hadar kasuwanci na fuskantar barazana da suka hada da rashin tsaro, rufe kan iyaka, karyewar darajar kuɗin Najeriya, barazana daga tsageru da sauransu. Kan haka ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa daga ɗaukacin jihohin arewacin Najeriya suka kira gagarumin taro a lafiyar jihar Nasarawa don tattaunawa kan matsalolinsu da suke fuskanta da yin kira wa hukumomin da abin ya shafa don magancewa. Alhaji Jahi Abdullahi, mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa a arewacin Najeriya, ya ce taron kafa ce don tattaunawa da sanar da hukumomi matsalolinsu don ɗaukan mataki.
Yanzu mun yi taro kuma mun sanar da irin abubuwan da ake mana na kama karya, kama daga 'yan iskan gari wanda suke a kudancin Najeriya, sannan kuma da jami'an tsaro na custom da 'yan sanda da sauransu. Rufe boda ya shafi kusan kowa ne, mu da 'yan kasuwa ta inda abin ya shafe mu, ta inda idan mun yi order kayayyaki dukkanin bodojinmu da suke jihohin arewa a rufe suke, kuma alalƙala da rufe bodojin nan kusan shekaru kusan goma yanzu da rufe su, kuma mu dai daga ɓangaren mu ba mu ga rufe su ya haifar da wani ɗami ido ba, domin security da ake so a samu security bai samu ba, sannan kuma noma da ake so a yi to shi ma dai har yanzu bai haifar da ɗami ido ba, domin idan ka kalla kafin a rufe boda nawa kake san buhun shinkafa, yanzu nawa yake, to kaga mu bai haifar mana ɗami ido ba, gara buɗe mu da bodojinmu a ma koma rai cikin salama da aminci. Sau da kanzu mun zo mun karanta korafe-korafenmu, kuma insha Allah muna sa ran jami'an gwamnati da suka zo nan guri za su miƙa saƙonninsu zuwa ga hukumomin da abin ya shafa.
Babban mai gabatar da kasida a wurin taron Farfesa Abubakar Umar Kari, wanda Ibrahim Yusuf Adogo ya wakilta, ya yi wa taron taken matsalolin da 'yan kasuwan arewacin Najeriya ke fuskanta laifin wane ne kuma ina mafita. Ya ce 'yan kasuwa a Najeriya na mu'amala da kuɗi kimanin naira biliyan 50 a kowace rana.
Me za mu yi don ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsalolin da ake fuskanta? Farfesa ya ce da farko shine dole shugabanni na arewacinmu, na arewacin ƙasar da jama'a su shiga cikin lamarin. Wajibi ne sarakuna, malamai, 'yan siyasa da sauran masu muke da makamai a matakai daban-daban su fito ƙarara su tallafa wa 'yan kasuwan arewa ta hanyar nuna musu goyon baya, bin halin zalunci da ake musu, da tabbatar da an gani yin haka da matsawa gwamnatoci na tarayya da kuma jihohin kudu da hukumomin gwamnati da jami'an tsaro su daina takaita da wulaƙanta 'yan kasuwan arewa.
Alhaji Muhammadu Alƙali, sarkin kasuwan jihar Nasarawa, ya ce idan gwamnati ta iya magance tsaro to lallai za a samu ci gaba.
Abin ita ce guda ɗaya, rashin zaman lafiya. In kika lura yawancin kasuwanni in ba ɗaiɗai wasu kana wasu jihohi ba ne, wasu jihohi ba damun a yi kasuwa saboda matsalar rashin tsaro, kuma hukuma suna iya ƙoƙarinsu. Bin maganganun da ake yi a kan hukuma, mu ai hukumar nan 'ya'yanmu ne, da kudin kasuwa da kudin kasuwanci muka sa su a makaranta kuma kowanne dan kasuwa yana da hurumi ya kira dan sa ya nuna masa muhimmanci samu zaman lafiya saboda cigaba a samu kasuwanci saboda abin in aka juya tunanin agu dai Zainab tunanin agu dai dan kasuwa shi ya haifi soja shi ya haifi dan sanda shi ya haifi kowa saboda kudin kasuwanci din nan shi ne aka yi training din su har suka zama mutane to ya kamata hakkin su ne su dawo su duba cewa mu ma mun zama wannan ba kasar nan saboda dalilin kasuwanci ne abun agu dai take Zainab Babaji mu ma muna da hakki mu zauna da ƴaƴan mu jami'an tsaro mu gaya musu muhimmancin su bada kulawa su bada kulawa saboda ingancin kasuwanci don in ba a noma yanzu ba a kiwo to abubuwa sun zama abin da ya zama mun zama kakani kai kuma wannan abun ba wai yafi ƙarfin mu bane in muka dawo muka zauna da surwa ba kowa yanci yayi magana da nasa sai a samu matsala insha Allah
daga jihar Sokoto Muhammad Gatawa yace ƴan kasuwa a Najeriya suna fama da dimbin matsaloli
a hakikanin gaskiya mu ƴan kasuwa arewacin Najeriya muna cikin hali na hala ula'i
Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya
an gaida Zainab Babaji masu sauraro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa
Yeah.
Alhamdulillah da fatan Allah ya tsaka magabata masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne na shirin yanayi da muhalli.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu. Yau shirin yanayi zai dora ne akan wasu daga muhimman batutuwan da aka yi muhawara akan su a taron kasashen duniya kan sauyin yanayi na bara, inda aka dada jaddada bukatar daina amfani da makamashi mai gurbata muhalli, wato fossil fuel a turance, wanda dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce akwai bukatar a yi taka tsantsan gudun kada a samu matsala.
An samar da kudin climate finance din, so yanzu kasashen da suka ci gaba sun yi maganganu a gurin wanda za mu yi maganar haka, sannan kuma sai yanda za a fita daga amfani da gurbataccen hanya ta samar da makamashi, wato I phasing out fossil fuels in baki daya, a samu ta yaya za a samu hanyoyi da za a samar da shi harkar renewable energy ko kuma shi makamashi wanda baya cutar da dan adam, baya cutar da muhalli kamar su hasken rana da iska da sauransu. Ba za ka iya yin wannan abin ba sai an duba abin da ake just transition, hanyoyin da za a samu mafita a canza daga wannan gurin juya zuwa wani sabon tsari ba tare da su kasashen sun ci gaba ba. Idan kin duba misali kamar kasashe su Najeriya da suka dogara kusan kacoka sama da kashi 70 na hanyar samun kudin kasar, budget dinta ya ta'allaka ne akan harkar samar da danyen man fetur, kin ga kuma shi ake so a fita daga wajen su. Amma kuma idan ba a duba an bi shi a hankali ba, za ki ga wasu kasashen ba za su ma iya yin wannan canjin da ake bukata ba, domin dai kamar Najeriya ta gabatar da wani kudurinta na yanda za a fita daga wannan karni na makamashi sannan a dawo sabon tsari. To wannan hanyoyin duk kin ga na ci gaba ne, tunda har idan kasar Najeriya ta iya gabatar da Nigeria's long term strategy dinta na low carbon, ne yanda za ta iya fita daga tsari na gurbata muhalli cikin sauki, so wannan ba karamin ci gaba bane. Amma idan ba a bi a hankali ba za a iya samun matsala. Amma kasashe da suka ci gaba sun zo da sababbin tsarika da kuma kudurori na yanda za a yi a samu wannan kudi na loss and damage da kuma adaptation fund a yanda za a yi a gudanar da su, wanda kasashe da dama sun yi alkawura kamar ita mai masaukin baki din ta ce za ta bada dala miliyan 100.
Ita kuma Dr. Salamatu Jidda Fada, ƙwararriya a fannin binciken yadda al'amuran sauyin yanayi suke tasiri ga al'umma da kuma muhalli kansa, kuma malama a Jami'ar Jos da Jami'ar Bangor da ke Birtaniya, ta ce akwai buƙatar samo wa ma'aikatan da bincike ya nuna za su rasa ayyukansu a sa'ad da za a koma amfani da makamashi mai tsafta, wato renewable energy.
Yan aka dauka yanzu kaman itatuwa wanda yake agency daban-daban, a kuma halitta mace da namiji, da akwai kaman bangaren yallan gwanda masar, to ita ma akwai maza akwai mata. Bancin haka kuma in aka dauki kaman wanda ya shahi duniya, akwai inda ake samun duniya mata da duniya maza, to da akwai su da yawa irin wannan jansi ko kuma in ce irin wannan yallai na itatuwa wanda yake su wannan bayan da za a yi ka samu amfaninsu, inda ba ka kawo ba mace da namiji ka sa su yanda za su bada biyan itatuwan nan. Wancin haka kan saboda masu amfani da irin itatuwa su san cewa da akwai wannan zubi da Allah ya yi don saboda a ci moriyar irin wannan itatuwa. Abin da ya shahi kuma halaye na itatuwa, akwai itatuwa masu jimuri wanda su suna iya jimurin wahalar rashin ruwa ko kuma jimurin yanayi kaman zahir rana kaman wajen wannan namu, kuma da akwai itatuwa wanda yake su kuma suna guri inda yake da tauri ko kuma guri inda ma da wanda duwatsuna ne ba iya tsammani, duka wannan da akwai itatuwan wannan kuma duk inda ya kamata ana so a bunƙasa noman irin wannan itatuwa, dole he an yi amfani da wannan sanin busakan itatuwa wani iri kuma wani irin halaye gare su ta wannan fanni ne za a ci moriyar su kuma za a iya amfani da su da yanda zai kamata a shuka su kuma ya cancanta da yanda za a sa su dan saboda wa'ansu in ba a sa su nan ba sai ga cewa an samu rishin abin da ake nema kamar ba an samu ba iya da yawa kuma ba an ci ba moriyar wannan itatuwa
Nasa bangaren kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo malami a Jami'ar Tilabiyar sannan mai bincike a kamfanin Burtaniya Nanna 3AID mai bibiyar lamuran tsirrai muhimmancin su da yadda al'umma za ta amfana da su yace fahimtar yanayi da kuma tsarin tsirrai yana taka muhimmin rawa wajen samun girbi mai amfani
a yanzu dai babu wani plan shiri ta kaman mai akan wannan aikin da muka fara yi shine zai bada idea ma number na mutane da zasu bukaci tallafi amma yanzu dai ni dai as far as I know da sanina ba Nigeria ba ta fara wannan aikin ba tukunna amma akwai bukatan a fara neman hanyoyi da za a taimaka ma ma'aikata da za a taimaka ma al'umma da Nigeria kanta ma ta nemi taimako daga wasu
kasashe
other developing countries
Ke sauraro anan zamu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya amince zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Dadi Balawe da ya hada mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
Allah anan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
To Hawwa da kaisan jiya Alhamis babba kotun majalisar dinkin duniya ta fara sauraron karar zargin kisan kiyashi da Afirka ta kula ta shigar kan Isra'ila lamarin da Isra'ila da babbar kawata Amurka suka yi watsi da shi gaba daya wanda ya kara dagula alakar Amurka da kasashen da basu amince da hakan ba Aji Alhamis ne kungiyar lauyoyin Afirka ta Kudu ta kaddamar da hujjar su a gaban kwamitin alkalai cewa abin da Isra'ila ta yi ya zama salon kisan kare dangi. A dai bangaren kuma a cikin rahoton ta na shekara-shekara ta fitar jiya Alhamis kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai hedkwata a birnin New York ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna bacin ransu akan irin ta'asar da aka aikata a rikicin Gaza. Rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na wato na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan 100 a cikin watanni 12 da suka gabata yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci a lokacin yaƙi Amurka da Burtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki akan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a cikin ƙasar Yemen a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin biyu kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun Bahar Mariya da tekun Aden. Wani jami'in Amurka da ya magana akan a sake sunansa saboda ba shi da izinin yin magana ya ce sojojin Amurka da Burtaniya sun kai hari kan mayakan Houthi a wurare fiye da 10 a jiya wato a jiya Alhamis waɗanda suka haɗa da wuraren horo da filayen saukar jiragen sama.
To baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi. Sai kuma tun da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin Gama da yake ana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Dadi Balawe da ya bada umarni da ma editan mu ta wannan zangon Grace Alhiri Audu. Sai kuma injiniyan mu na yanzu wato Mr. Kelvin. A washe rinki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.